sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsokacin da shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya yi kan tattalin arzikin Najeriya da abin da gwamnati ke cewa. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Niger inda aka kwana dangane da jita-jita da ake ta yadawa kan zaben jamhuriyar Niger. To kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kotu ta umarci fadarar shugaban Amurka ta White House da ta maida ma wakilin kamfanin gidan talabijin na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadarar ta White House, wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaba Donald Trump a yayin wani taron manema labarai a fadar. Zan amince na wucin gadi da buƙatar soke matakan da fadar shugaban ƙasa ta ɗauka, kamar yadda gidan talabijin na CNN ɗin ya buƙaci a yi, a cewar alƙalin kotun gunduma Timothy Kelly da safiyar yau ɗinnan Juma'a. Ya ƙara da cewa na umarci gwamnati da ta maida ma ɗan jaridar takardun izinin shiga fadar. Alƙali Kelly, wanda ya yi nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya, ya ce shi ya yanke ma shari'ar cewa kawai kan gyara ta biyar ta kundin tsarin mulki kan abin da ya shafi ƙa'ida a wannan batun, amma ba kan ɗaukacin gyara ta farko ba. Amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya 17 takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan ɗan jaridar Saudiya ɗinnan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da Saud al-Kathani, wani tsohon hadimin Yarima Muhammad bin Salman, da kuma ƙaramin jakadan Saudiya a Turkiya Muhammad al-Taibi. Waɗannan mutanen waɗanda suka yi kisan rashin imani ma ɗan jaridan nan wanda ya zauna tare kuma da yin aiki a Amurka, dole ne su fuskanci abinda wato hukuncin da ya kamata da su, a cewar sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Za a aiwatar da takunkumin ne ƙarƙashin dokar tabbatar da kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Miniski, wadda ke ladabtar da duk waɗanda suka aikata munanan laifukan keta haƙƙin bil'adama ko kuma almundahana. Wannan sanarwar ta ba da mamaki ganin cewa Amurka ba ta fayi ƙaƙaba takunkumi kan Saudiya ba. Wasu munanan nau'ukan wutar daji biyu sun yi kaca-kaca da sassan jihar California, ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ma ya kai 66. Ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwa da dama ne suka yi sanadin wutar dajin, kama daga ƙaruwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikin kashe wuta da kuma canjin yanayi. Suka ce mayuwa ma wannan mummunar wutar ta shekarar nan somuntaɓi ne na bala'in da ke tafe. Jennifer Balt, daraktan sashen binciken abubuwan da suka shafi duniyarmu da ke Jami'ar Colorado Boulder, ta ce nau'ukan wuta na daɗa tsanani a yammacin Amurka. aukuwar manyan nau'ukan wuta na ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewar ta. Ta ƙara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ukan wuta 20 muna ganin da muka gani a shekara ta 1970 a yau muna ganin 100. Kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar ƙungiyar nan ta Khmer Rouge waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kiyashi lokacin da ƙungiyar ta yi mulkin kama karya a Cambodia a ƙarshen shekarar 1970 kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. An samu Nguyen Chi ɗan shekaru 92 da haihuwa da kuma tsohon shugaban ƙasa Khieu Samphan mai shekaru 87 da haihuwa a yau ɗin nan Juma'a a tuhumar su da kotun wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wadda ake kira zaure na musamman a ɓangaren shari'a na ƙasar ta Cambodia. Tuhume-tuhumen sun hada da na kisa da hallaka jama'a da bautar da jama'a da kuntatawa jama'a da kuma bitar kullin siyasa da na jinsi da kuma na addini. An tuhume su ne a kisan kare dangi saboda kashe ɗumbin 'yan Vietnam da 'yan ƙabilar Cham da suka yi da kuma saba matanajin dokokin Geneva, ciki har da kisa da gangan da gane gwale-gwale da kuma aikata rashin mutunci. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka ba za ta sassauta takunkumin tattalin arzikin da ta kakaba mu Koriya ta Arewa ba. Yana mai kiran kasashen kudu maso gabashin Asiya da su ci gaba da matsalan ba sosai ma Koriya ta Arewar har sai ta lalata makaman nukiliyar da ta mallaka kwata-kwata. Dole ne mu ci gaba da matsalan bar da kuma aiwatar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba har sai mun cimma tartibi kuma tabbataccen kakkaɓe makaman nukiliya a Koriya ta Arewa, a cewar Mike Pence a yau ɗinnan Juma'a bayan ganawarsa da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong. Kalaman na Pence na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kansa ya shaidi gwajin wani sabon makami mai inganci da asubahin yau ɗinnan Juma'a, wanda shi ne na farko a cikin wato batun ƙirƙiren makamai na Koriya ta Arewa cikin watanni da suka gabata. 'Yan sanda a ƙasar Zimbabwe sun ce mutane sama da 40 sun mutu a wani haɗarin mota na bus da daren jiya Alhamis. Motar bus ɗin ta yi kace-kace kuma baya ga mace-macen, wasu mutane 20 sun samu raunuka, wasu suma da sun samu munanan ƙuna. Jaridar gwamnatin Zimbabwe ta Herald ta ba da rahoton cewa ana kyautata zaton wani galan ɗin man fetur da wani fasinja ya kawo ne ya yi bindiga ya haddasa gobara. Hatsarin ya auku ne a gundumar Gwanda wadda ke can kudancin Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe. Kamfanin kwarmata bayanan sirrin nan na WikiLeaks ya ce ana tuhumar mutumin nan da ya ƙirƙiro kamfanin Julian Assange a Amurka. Kamfanin na WikiLeaks ya buga a shafinsa na Twitter cewa asirin tuhumar ya toni ne bayan da aka yi wani kuskure a yunkurin yin wata gyara da aka so yi a wata shari'a da ba ta da alaka da batun asan din a Virginia. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi kuskuren fallasa wata ɓoyayyiyar tuhumar da ta shirya kan mawallafin WikiLeaks Julian Assange, a cewar bayanin.
Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya yi wani tsokaci kan tattalin arzikin Najeriya, lamarin da ya janyo cece-kuce. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta fito ta fayyace abin da hamshakin mai kuɗin ke nufi, kamar yadda za ku ji a rahoton Nasiru Adamu El Hikaya.
Jawabin na shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na nuna tsarin tattalin arzikin shugaba Buhari ya bauɗe daga turbar da za ta sa talakawa su amfana ko su gani a ƙasa wai an ce da kare ana buki a gidansu.
But what becomes of that potential depends on the choices you make as Nigeria's leaders. The most important choice you can make is to maximize your greatest resource, the Nigerian people. Nigeria will thrive when every Nigerian is able to thrive. If you invest in their health, education, and opportunities, the human capital.
Zabi ne na shugabanni in suna son tattalin arziki yayi tasiri su zuba jari wajen bunƙasa rayuwar al'umma, inji Gates.
You're rapidly approaching middle-income status like Brazil, China, and Mexico.
Da ke cewa Nigeria na sahu ɗaya da na tafiyar tattalin arziki da Brazil, Sin da Mexico, amma tasirin arzikin baya nunawa a tsakanin jama'a. Bill Gates ya ce matukar tattalin arziki zai yi nasara sai gwamnati ta zuba jari a bunƙasa rayuwar al'umma ta hanyar kula da lafiya, ilimi, da samun damar su ta rabon arzikin ƙasa, wanda wannan Gates yake ganin babu shi a Nigeria. Nan take ofishin ministan kasafin kuɗi Odoma Odo Odoma ya ce ba a fahimci Bill Gates ba ne. Don ba wai yana nufin ba a zuba jari a bunƙasa rayuwar mutane ba ne, kuma tsarin na Najeriya na kan ginshiƙai ne guda uku: farfaɗo da tattalin arziki, zuba jari ga bunƙasa rayuwar 'yan Najeriya, da kuma gina gasa wajen bunƙasa arzikin. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ambaci alƙawura uku na kamfen da gwamnatin ta sa a gaba.
Shugaba Muhammadu Buhari da ya yi kamfen har Allah ya sa aka zaɓe shi, ya jaddada abubuwa muhimmai guda uku da ya ce in an zaɓe shi, Allah ya yarda zai bi kansu: maganar tsaro da yaƙi da ta'addanci na Boko Haram, maganar yaƙi da rashawa da cin hanci, da kuma gyara tattalin arziki da nemo aiki ga jama'a. Abu uku, idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba Buhari zai kashi na biyu a mulkinsa, waɗannan matsaloli duk za a tattauna su, kuma za a yi wa jama'a bayani. Najeriya tana da girma, wasu su ce mu miliyan 180, wasu har miliyan 200 ake cewa. Ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana, gaba ɗayan mu mutum miliyan 180 ɗin nan ba zai yi ba.
Bayanan masana kan bunƙasar arzikin Najeriya baya zuwa daidai da zahiri da talakawa ke dubawa ta hanyar raguwar farashin kayan masarufi don samun sauƙin rayuwa.
An ce kwantena ko tarago na jiragen ruwa zai sauka, na abinci komai zai koma, a shinkafa sai ta koma 2,000-2,500. Har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu.
Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasuru Adam El Hikaya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda shugaban kasar Guinea-Bissau ya kai ziyara. Za mu ji dalili ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Jibi Lahadi 18 ga watan Nuwamban nan ne a da aka shirya gudanar da babban zaɓe a kasar Guinea-Bissau, kamar yadda aka ce mai yarjejeniya bisa jagorancin gamayyar tattalin arziki na kungiyar kasashen Afrika ta Yamma, wato ECOWAS. Bisa ga dukkan alamu wannan zaɓe ba zai yiwu ba, kuma wannan nema ya mame tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Guinea-Bissau din Jose Mario Vaz da shugaban ECOWAS kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Jim kaɗan bayan ganawar tasu, shugaba Jose Mario Vaz ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. An tsara gudanar da babban zaɓe a ranar 18 ga watan Nuwamban nan, amma gaskiya yanzu hakan ba zai yiwu ba. Kun san Najeriya ce babbar mai taimaka mana, musamman wurin rajistar masu zaɓe da ake yi a halin yanzu. A saboda haka ne ma ya sa na zo Takanas ta Kano don na ga babban yayana Muhammadu Buhari, kuma na mai ƙarin bayani akan halin da ake ciki a halin yanzu, sannan kuma na nemi shawarwarinsa. Shugaban kasar ta Guinea-Bissau kazalika ya yaba da yadda shugaban Najeriya ke damuwa da halin da kasashen Afrika ta Yamma suke ciki. Na gamsu da tattaunawar da nayi da shugabanmu Muhammadu Buhari. Ya ban shawarwari masu ma'ana, kuma na gamsu da su. Zan koma gida cike da ƙwarin gwiwa, kuma zan yi duk abubuwan da ya ce min na yi. Guinea-Bissau dai, wace dududu jama'arta ba su kai miliyan 2 ba, na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da talauci a duniya, da tattalin arzikinta ya dogara kwacikam akan taimako daga ƙasashen waje. Wannan ƙasa ta yammacin Afrika bashi da ake binta ya kai mata har iya wuya. A baya dai ta yi fama da juye-juye irin na mulkin soja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sabon tsari na Afirka na Nkrumah hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana, ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na Afirka na baban banshi yau daidai na haka ne tsarin
na. To a gaida Hassa Maina Kaina daga Najeriya, bari mu je Jamhuriyar Niger, inda za ku ji bayanin da hukumar zabe ta yi game da jita-jita da ake ta yadawa akan zaben 2020 da 2021. Ga su Lamumin Barma da karin bayani.
A taron manema labaran da ya kira, shugaban hukumar zabe Isaka Sunna ya yi bayani akan inda aka kwana game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 a ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen jita-jitar da ke cewa hukumar na fama da matsalolin da ke barazanar dabaibaye tsare-tsaren da ta sa gaba. Shugaban hukumar ta Seni ya ce shirya zaɓe na gaskiya da samar da sahihin kundin rajistar zaɓe abubuwa ne da suka wajaba a wuyan hukumar zaɓe. Saboda haka hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan kaucewa magudin zaɓe. A watan Mayun 2020 ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a maimakon watan Janairun da aka bayyana a can farko, yayin da ake sa ran gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a farkon shekarar 2021, abinda ke nufin akwai isasshen lokacin shirya tsarkakakken zaɓe. Sabanin yadda wasu ke zaton wuri ya kure, in ji shugaban hukumar ta Seni. Sama da miliyan 87,000 na sefa ne hukumar zaben Nijar ke bukata domin shirya waɗannan zaɓuɓɓuka. Kuma cewar mataimakin shugaban hukumar Dr. Amada Aladuwa, gwamnatin ƙasar ta tanadi waɗannan kuɗaɗe domin kaucewa dukkan wani jinkirin tafiyar da harkar zaɓe.
Kundin zaɓe na ƙasa ya kwaɗi ƙarara ke duka abin da Seni za ta yi, ko harkar fishe electoral biometric, ko harkar zaɓe, gwamnati za ta ɗauki yaunin wannan abin. Kuma gwamnati duk lokacin da muka yi hira da su tana jaddadawa ke sun ɗauki alƙawari insha Allah duk abin da Seni take bukata za su bata da ta yi.
Domin tantance yanayin da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan na 2020 da 2021 ke gudana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shirin aiko da wata tawaga a ranar Lahadin da ke tafe, inda jama'an za su gana da hukumomin wannan ƙasa kafin su yi wata ganawar ta daban da masu hannu a sha'anin zaɓe.
Aikin da zai kawo ta tadiba ta gani menene buƙatuncin Seni bisa aikin da take yi, kuma insha Allahu daga wannan muna tamani ke za a kawo mana gudunmawa.
A watan Nuwamban 2017 ne hukumar zaɓen ƙasar ta Nijar ta soma ayyukanta a hukunce, sai dai 'yan adawa da ke mata kallon haramtacciya sun ƙi aikewa da wakilansu, domin a cewarsu ba bi ka'ida ba wajen zaben shugaban hukumar ta Seni da mataimakansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To an jima kaɗan za a kira mu kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Ok, Katsina. Wa yake kan layi daga Katsina?
Ibrahim Kalamu, sai kana magana da Yahaya mai gore ido sama ƙaramar kuma kai ta a jihar Katsina.
To Mala Ibrahim Hafiz ne, Muhammad Babala ne, Muhammad Hafiz Babala ne ke magana.
To wadalla, a gaskiya ra'ayi na yau ina kira ga 'yan takararmu na shugaban ƙasa a yi siyasa cikin lafiya, zaman lafiya da lumana ba tare da an yi cimu kowa zarafi ba. Da fatan a tashi lafiya.
To mun gode da fatan waɗanda suke takarar sun ji maganar da kai. Wa muke da shi daga Kaduna?
Ahmed ne daga Madira Samunaka.
Wane ne?
Muhammad.
Ok.
Madira Samunaka.
To Muhammad daga Samunaka, menene ra'ayin naka?
Ra'ayina dai ina godiya kamun hanyar da ya gyara mamu daga Angonba zuwa Samunaka. Na godiya kuma na kwana biyu na dan tuntuban ku bana kama ku, Allah ya sa yau ne na dan kama ku.
To to mun gode Malam Muhammad.
Na gode.
To hello, salamu alaikum, wa muke da shi daga Maiduguri?
Wa alaikum salam, Ali Kurani ne asin baba garin Zabar Mari.
To Malam Ali, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni ina nan Maiduguri.
To
amma abinda matsalolin da muke samu na Boko Haram duk jejin nan na garin Maiduguri jeji ba inda yake da zaki yanzu sai wahalar da muke sha. Kuma gwamnatin Maiduguri ba ta ce mana komai, wallahi sai dai wahala kawai muke sha ba ruwanta. Da Allah a taimaka a yi mana magungunan wannan abin da suke dauka.
To Malam Ali, da fatan hukumomin jihar Maiduguri
na sha neman ku ban same ku ba.
To muna godiya. Da fatan gwamnatin jihar Maiduguri ta ji koken da kai kuma su duba wannan lamari. To mun gode. To da kai na ake kiran mu kuma. Hello? Hello, to sai.
Hello?
Hello, yawa. Da kai na kake kiran mu? Da kai na?
Karma hukumar da jihar Kaduna.
To, to ya sunan malamin?
To, ni sunana mun taro mai gyaran waya da ke nan zango karamar hukumar indawa da ke jihar Kaduna.
To, malamin tari, menene ra'ayinka? To, yau layi da yana ɗan mana tangarɗa.
Hello.
Hello, wa muke da shi a kan layi?
To, Bashir Tela ne. Sai zanen lafiyan bare-bari kuma sakatare na kungiyar mai da nasara.
To Malam Bashir,
ina muku fatan alheri kuma ina jinjina ma hukumomin gudanarwa na wannan gidan rediyo mai albarka bisa ga irin kokari da kuke yi kuna kula da mu. Gaskiya Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya kara basira. Kuma ina so in ga jama'a masu yaɗa labarin bogi musamman kafafen yaɗa labarai na Facebook da dai sauransu da su daina yi tsoron Allah don kuwa shirin wannan labarin yakan sa wani sabubuwa da dama har ta kai ga rasa rayuka. To zai dace ba, yana da kyau mu daina bai da kyau ba. Na gode Bashir Tila.
To Malam Bashir. To mun gode Malam Bashir. Hello, wa muke da shi daga Kano?
Na daɗe na ne, na yi shekara uku ina neman ku wallahi.
To yau ga shi ka same mu. Menene sunan malamin?
Magana na da muke son gaya muku ba? Wanda suke magana ne Boko Haram din nan, jejin nan na Maiduguri gaba din nan, ko ina wallahi Boko Haram turum. Wallahi ko ina yana nan, don Allah ya taimaka, a taimaka don Allah.
To shi kenan, mun gode da fatan hukumomi sun ji kiran da kai.
To don Allah ya taimaka, mun gode.
To shi kenan, mun gode. Wa muke da shi daga Gombe, salamu alaikum.
Ismail Abdullahi ne, malami wanda yake koyarwa a ATC Gombe.
To Malam Sama'ila, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine gwamnatin Najeriya ta duba irin abun da ake yi a duniya a Najeriya na kama 'yan uwa a madiran Malam Ibrahim Yakubu Alzazzaki, a sake mana jagoranmu.
To mun gode da fatan gwamnatin Najeriya ta ji kuken Malam Isma'ila. To, yau dai layi da yana dan mana tangarda kaɗan, sai a ci gaba da lalubarmu inda mai sauraro zai kirawo ya zaɓi maudu'in da zai magana. To, ga wani malami mun samu daga Sokoto. Assalamu alaikum, wa muke da shi daga Sokoto?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Garbukar Aliyu Raba Shanu Tangaza, ko ba ku ya kore a sai Allah.
To, Malam Garba, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni ne ina so Ubangiji Allah ya kawo mu zama lafiya a cikin ƙasar Najeriya, kuma ƴan Najeriya nan na Amerika ina yaba muku kwanan gaske. Allah ya kare ku tsari ne.
To, amin, mun gode.
Mun gode ta taimaka mu da kuna ba mu dama mu faɗi magana mu. Allah ya ƙara mu sarki musulmi nasara da kuma zai kawo ka masu albarka. Ni ne Garbukar Aliyu Raba Shanu Tangaza, ko ba ku ya kore a sirri Allah.
To, Malam Garba, mun gode.
Masha Allah.
To, wa muke da shi daga Bauchi?
Kuna magana da Yushau Usman daga Tilde.
To, Malam Yushau, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina ina fata Najeriya Allah zama da ita lafiya.
To,
kuna ji na?
Eh, muna jinka.
To, kuma muna fata gwamnatin APC duk zaben da za a yi su rinka adalci. Domin jama'a yawanci da su suke dogaro, amma in sun tashi yin zaben suna yin san ransu. To, da fatan Allah ta su gyara.
To, amin, da fatan wannan kira da kai hukumomin da ya shafa sun ji shi. Yanzu a muke da shi daga Zamfara.
Da Sanusi makama maradin.
To, Malam Sanusi, menene ra'ayinka?
To, ni ra'ayina shi ne na farko dai ina muku barka da aiki Ubangiji Allah shi taimaki wannan gidan rediyo na ku.
To, amin.
Muna daɗin shirye-shiryen da kuke fara daga.
To, amin.
Kira da zai yi shi ne ga zaben da za a yi mai zuwa na shekara ta 2019.
To, Malam Sanusi, mun gode sosai. Ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To, a takaice, kotu ta umarci fadar shugaban Amurka ta White House da ta maida ma wakilin kamfanin gidan talabijin na CNN Jimmy Costa takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar ta White House, wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaban Amurka Donald Trump a yayin wani taron manema labarai a fadar. Amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya 17 takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da Saud al-Khatani, wani tsohon hadimin Yarima Muhammad bin Salman, da kuma ƙaramin jakadan Saudiya a Turkiya Muhammad Al-Taibi. Wasu munanan na'ukan wutar daji su biyu sun yi kace-kace da sassan jihar California, ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ya ma kai 66. Kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar ƙungiyar nan ta Khmer Rouge waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kyashi lokacin da ƙungiyar ta yi mulkin mallaka koko kama karya a Cambodia a ƙarshen shekara ta 1970, kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai gobe.